Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Murtala Faruku Sanyin na sauraron abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau Asabar 8 ga watan Oktoba shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Murtala da kanin labarai.
Akalla mutane 12 sun rasa rayukansu yayin da wasu 2 suke cikin mawuyacin hali bayan da wata motar safa ta kama da wuta a birnin Nashik na jihar Maharashtra dake yammacin India. Hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta tsawaita aikin wani kwamitin ƙwararru da aka dora wa alhakin bincike kan yanayin haƙƙin bil'adama a ƙasar Habasha da yaƙi ya daidaita da ƙarin shekara ɗaya. Ana ci gaba da zaman makoki a ƙasar Thailand bayan da wani jami'in 'yan sanda da aka kora ya kai hari a wata cibiyar renon yara a lokacin da suke hutawa da kuma kashe gwamnan mutane.
Kanin labaran kenan. To, a cikin shirin namu ne za a ji cewa kowace ranar 12 ga watan Rabiul Awwal, musulmi da dama a jamhuriyar Nijar da kuma faɗin duniya kan gudanar da bikin zagayowar ranar haihuwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kuma duk duniya ta musulmi a jiya dai shine dare na 12 na haihuwar halitta Annabi Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Duk inda ake maulidi dai insha Allah a daren 12, to jiya an yi maulidi kuma an yi lafiya kuma an kare lafiya.
Haka kuma za ku ji cewa an buɗe gagarumin taron sasanta rikicin siyasar ƙasar Chadi da gwamnatin sojin ƙasar ta shirya.
Taron zai buɗe ƙofar ƴanci da kuma zaben demokuraɗiyya bayan kwashe watanni 18 na mulkin sojoji, kamar yadda ƙasar Faransa da ƙungiyar ƙasashen Afirka EU ta buƙaci na mutunta tsarin demokuraɗiyya domin mayar da mulki ga farar hula.
Sannan muna tafa da rahoto kan muhawarar bainar jama'a da aka gudanar a jamhuriyar Nijar. Kamar kowane yammacin ranar Asabar, yau ma muna tafa da shirin a dawo lafiya wanda Babu Yakub Makeri ke gabatarwa. Za a ji kaɗan daga cikin rayuwar masu saurare, amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum, barkanmu da wannan yammacin, ga kuma cikakkun labaran duniyar. Akalla mutane 12 sun rasa rayukansu yayin da wasu 2 suke cikin mawuyacin hali bayan da wata motar safa ta kama da wuta a birnin Nashik na jihar Maharashtra dake yammacin India a yau Asabar, kamar yadda wani jami'in 'yan sanda ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na Reuters. Ana kula da mutane fiye da 30 da suka sami raunuka a wani karamin asibiti, yayin da kuma aka shiga bincike kan musabbabin hatsarin. A cewar wani jami'in ofishin 'yan sanda na Nashik, kimanin kilomita 190 daga Mumbai, babban birnin kasuwanci na India, kafafen yaɗa labaran ƙasar sun ruwaito cewa motar ta kama da wuta ne bayan ta daki wata tankar man diesel. Wasu hotunan bidiyo da aka saka a kafafen sada zumunta sun nuna yadda motar take nutse a cikin manyan harsasan wuta. Prime Minister Narendra Modi ya faɗa a shafinsa na Twitter cewa hatsarin motar safa a Nashik ya taɓa mu matuƙa. Ina jajantawa waɗanda suka rasa 'yan uwansu a hatsarin. Ya ƙara da cewa za a baiwa iyalan kowane mutum da ya rasa ransa dala Amurka 2,400, waɗanda suka sami raunuka kuma dala 600 kowannensu. Modi ya yi addu'ar samun waraka cikin sauri ga waɗanda suka jikkata. Yana mai cewa hukumomin yankin suna samar da dukkan taimako da waɗanda lamarin ya shafa suke buƙata. A ƙasar Ireland kuma mutane 7 suka mutu a wata fashewa da ta auku a wani gidan mai da ke gundumar Donegal da ke arewa maso yammacin ƙasar, a cewar 'yan sanda a yau Asabar. Rundunar 'yan sandan Garda Síochána ta ce an kwantar da mutane 8 a asibiti, a yayin da ake ci gaba da neman sauran mutanen da lamarin ya rutsa da su a wajen da fashewar ta auku a Green Crenshaw. Rundunar ta ce a yanzu tana iya tabbatar da mutuwar mutane 7 sakamakon lamarin. An tabbatar da 3 a jiya Juma'a, yayin da aka tabbatar da wasu 4 zuwa safiyar yau Asabar. Hukumar agajin gaggawa ta Ireland ta ci gaba da gudanar da ayyukan ceto har zuwa ɗaukacin dare, bayan da fashewar ta tarwatsa farfajiyar da ke gaban wani gidan man fetur da wani ginin rukunin gidaje da ke kusa. Wani hoton da aka ɗauka ta sama bayan fashewar ya nuna yadda gidan man ya wargaje. Haka kuma wasu gidajen sama 2 masu hawa bibbiyu na zaman jama'a sun rushe, yayin da fuskar wani gini irin su da ke kusa ya kware. Hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta kada ƙuri'a da rata ƙallilan a jiya Juma'a, ta amincewa da tsawaita aikin wani kwamitin ƙwararru. da aka dora wa alhakin binciken yanayin haƙƙin bil'adama a ƙasar Habasha da yaƙi ya daidaita da ƙarin shekara ɗaya. An amince da ƙudurin da ƙungiyar tarayyar Turai ta gabatar ne bayan ya sami rinjayen ƙuri'u 21. Ƙasashe 19 suka kaɗa ƙuri'ar ƙin amincewa da shi, ciki har da dukkan ƙasashen nahiyar Afirka da ke cikin kwamitin na kare haƙƙin bil'adama, idan ka ɗebe ƙasar Malawi da bata halarci taron ba, da kuma wasu ƙasashe 6. Ana sa ran ƙwararrun za su ba da rahoton baki akan yanayin da ake ciki a Habasha, wadda ke fama da tashe-tashen hankali tun watan Nuwamban shekara ta 2020 zuwa ga hukumar ta kare haƙƙin bil'adama a taronta na gaba a farkon shekara mai zuwa ta 2023. Jakadan Habasha a Geneva ya faɗa a shafin Twitter kafin jefa ƙuri'ar cewa Habasha tana ƙalubalantarsa, tana kuma neman majalisar da ta kada ƙuri'ar ƙin amincewa da wannan lamari na siyasa. Hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta ce tsawaitawar wani ƙarfafan saƙo ne zuwa ga ɓangarori da ke yaƙi da juna, cewa waɗanda suka aikata laifi za su fuskanci fushin shari'a.
An jima kaɗan, Murtala zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. Kamar kowace ranar 12 ga watan Rabiul Awwal, musulmi da dama a jamhuriyar Nijar da kuma faɗin duniya kan gudanar da bikin zagayowar ranar haihuwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shi ya sa da dama daga cikinsu gudanar da wannan bikin a daren jiya albarkacin zagayowar wannan ranar. Kuma Kiristoci a ƙasar sun taya musulmi murnar wannan bikin. Daga birnin Kwanni ga rahoton da wakilin mu Haruna Mamman Bako ya aiko mana.
Irin yadda musulmin jamhuriyar Nijar suka cika masallacin ne a cikin daren jiya domin bikin tunawa da ranar maulidin zagawar ranar haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, tsira da amincin Allah ya ƙara tabbata a gare shi da ke kasancewa 12 ga watan Rabiul Awwal na shekara ta 1444 na hijira na wannan shekara. Tun daga mataki na ƙasar zuwa jahohi da gundumomi da ƙananan hukumomi magabatan ƙasar, dauko daga babban wakilin shugaban ƙasa da shugaban majalisar dokoki na ƙasa da membobin gwamnati da ƴan majalisu da jakadodin kasashen musulmi da ke jamhuriyar Nijar, sarakunan gargajiya da gwamnonin jahohi sun halarci bikin raya daren na maulidi na jiya. Shin menene asalin maulidin ga musulmi? Ita ce tambayar da na yi wa ɗaya daga cikin malaman addinin Islamin ƙasar, cewa da Malam Abdulmuli.
Kuma duk duniya ta musulmi, a jiya dai shine dare na 12 na haihuwar halitta Annabi Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Inda ake maulidi dai insha Allah a daren 12, to an yi maulidi kuma an yi lafiya kuma an kare lafiya. Kamin kowa ya maulidi, shi Allah subhanahu wataala shine ya fara maulidi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kuma shi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi maulidi da kansa, kamar yadda wasu suke ganin cewa in maulidi haka nan ne gaskiya ne, ai sahabbai su ya kamata su yi maulidi. To yan ana magana Annabi, ba a magana ma sahabi.
Su ma kristocin kasar kamar Pastor Usman sun taya musulmin murnar bikin wannan ranar kamar yanda su ma sukan yi hakan a gare su a kowace zaga yuwar ranar bikin tunawa da haihuwar Annabi Isa a kowace shekara.
Sai dai mu ce kawai godiya ga Ubangiji da shike sun gudanar da ayyukan sulami lafiya, kuma mun tabbatar da cewa shi sun kai sun ka kasar Nijar domin zaman lafiya da shugabanni kuma su zauna cikin koshin lami lafiya, yadda kuma kasa za ta kasance cikin lafiya. Ina tabbatar da cewa abubuwan da sun kai abu mai kyau ne, domin Allah ya ji dadin waɗannan ibadun da sun kai, mu ma muna tanyen su murna sosai.
Sai dai talakari da yanda ake fama da sabanin akidodi a tsakanin musulmin, waɗansu daga cikinsu na cewa maulidin ba shi da asali a addinin Islama, in ji limamin masallacin Ahlus Sunna na garin birnin Kwanni, Liman Rabi'u.
To maulidi dai ba ya da wani matsayi a cikin addinin musulunci, domin ba wata aya ta Alkur'ani mai girma, ba wani hadisi na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda ya tabbatar da yin maulidi na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Ana nufin bukin maulidi a ba cikin addinin musulunci, domin bid'a ce. Malamai sun yi khilafa, sun tabbatar da bid'a, maulidi bid'a ne. Dukkan malamai sun yi ittifaqi maulidi bid'a ne. To yanzu inda anka khilafa, shin wannan bid'a ta maulidi mai kyau ce kuma da kyau ce? Kuma Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wata bid'a mai kyau, kullu bid'atin dalala. Haka dukkan bid'a bata ce.
Hukumomin jamhuriyar Nijar dai sun bayo ma'aikatan kasar na gwamnati da masu zaman kanun su hutu a yau, washe garin daren maulidin na jiya da daddare. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
Hagaya da Haruna Mamman Bako. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye ga Murtala da ci gaban labaran duniya.
Wata wuta ta tashi sakamakon tarwatsa tsayuwar wata mota mai dauke da bomb akan babbar gada da ta hada Crimea da Russia da ta mamaye yankin a shekara ta 2014. Moscow ta fada ba tare da gaugawar zargin Ukraine ba. Gadar ta mota da jirgin kasa da aka gina ta bisa umarnin shugaban Russia Vladimir Putin aka kuma kaddamar da ita a shekara ta 2018. Ita ce babbar mahadar zirga-zirgar sojin Russia da ke yaki a Ukraine musamman a kudu da kuma tsallakar da sojoji. Kasancewar ta ratsa ta jirin Kerch ita ce kadai hanyar tsallakawa tsakanin yankin da aka mamaye na Crimea da Russia. Kamfanonin dillancin labaran Russia sun ruwaito kwamitin yaki da ta'addanci na kasar yana cewa yau da misalin karfe 6:07 na safe, wato karfe 3:07 agogon GMT, wata motar bam ta tarwatse a bangaren motoci na gadar Crimea, inda ta watsa wuta ga tankokin mai 8 da ke kan layin jirgin kasa zuwa Crimea. Mai magana da yawun fadar Kremlin ya ce Putin ya bada umarnin kafa wata hukuma domin binciken musababin fashewar, kamar yadda kamfanonin dillancin labaran Russia suka ruwaito. ‘Yan uwa sun fadi suna kuka a gaban kananan akwatunan gawa na wasu yara a jiya Juma’a, bayan da wani jami’in ‘yan sanda da aka kora ya kutsa a cikin wata cibiyar renon yara a lokacin da suke hutawa ya kuma kashe gumman mutane a Thailand. Kisan na jama’a wanda shi ne mafi muni a Thailand ya shafi kusan kowa a wani karamin ƙauye da ke makale a gonakin noman shinkafa a ɗaya daga cikin yankuna mafi fama da talauci. Zaman makokin ya kuma game kasar baki ɗaya, inda aka sassauta tutoci zuwa rabin karfe. Kano kuma yara 'yan makaranta sun gudanar da addu'o'i zuwa ga waɗanda suka mutu. Akalla mutane 24 daga cikin 36 da aka kashe a harin na bindiga da wuka na ranar Alhamis yara ne, mafi akasari waɗanda ba su kai shekarun shiga makaranta ba. Sexan Siraj, mai shekaru 28 da matarsa mai juna biyu za ta haihu a wannan watan, take aiki a cibiyar ta renon yara ta Othai Sawan, ya ce na yi kuka har hawaye na sun kafe daga idona suna kwarara ne a zuciyata. Ya ci gaba da cewa matata da ɗana sun tafi gidan gaskiya, ni kuma ina raye kuma dole ne in ci gaba da rayuwa. Idan ban ci gaba ba, matata da ɗana ba za su ji daɗi na ba, kuma ba za su sake dawowa a rayuwa ta gaba ba.
Da Murtala Faruku Sanyin na da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. An buɗe gagarumin taron sasanta rikicin ƙasar Chadi da gwamnatin sojin ƙasar ta shirya, wanda ke dauke da mahalarta sama da 1,400 daga bangarorin siyasar kasar da dama da kuma 'yan tawayen da suka ajiye makamansu da kungiyoyin fararen hula da kuma shugabannin kungiyoyin kwadago. Taron da ya samu halartar wata tawaga ta jihar Agadez da ke makwabtaka da kasar domin kawo tasu gudunmuwar wajen fitar da kasar daga rikicin siyasa. Ga rahoton da wakilin Muhammad Mahmud ya hada mana.
A yayin buɗe taron, shugaban ƙasar Chadi Muhammad Idris Deby, wanda ya bayyana taron a matsayin shirinsa na kawo ƙarshen matsalolin siyasa da suka addabi ƙasar, ya bayyana taron a matsayin na yanke hukunci akan makomar ƙasar domin shata makoma. Shugaban ƙasar ya ce, taron zai buɗe ƙofar 'yanci da kuma zaben demokuraɗiyya bayan kwashe watanni 18 na mulkin sojoji, kamar yadda ƙasar Faransa da ƙungiyar ƙasashen Afirka EU ta buƙaci na mutunta tsarin demokuraɗiyya domin mayar da mulki ga farar fulla. Yau abin alfahari ne gare ni na shirya zaɓuɓɓuka masu inganci da za su samu amincewar kowane ɓangarori na siyasa. To sai dai a yayin taron, wani kwamiti ya bayar da shawara na ganin jagororin gwamnatin sojin ƙasar sun tsaya takara a zaben ƙasar da ke tafi. Asil Muhammad yana daga cikin kwamitin. Mun buƙaci ga sojoji su ci gaba da tafiyar da mulki har nan zuwa wasu watanni kafin a shirya zaɓe, kuma babu wata ayar doka
da ta hana sojan da ke mulki tsayawa takara a Chadi. Don haka ne ma muka shigar da bukata shugaban kasar ya tsaya takara da kuma ƙara wa'adin mulki na shekaru 6 har so 2 ba tare da wani hurumi na sake ayar doka ba domin zarcewa idan har an zabi sabon shugaban kasa ta farkin demokradiyya. Sai dai wasu gungun jam'iyyun da ke adawa da kungiyoyin Farafullah batun ya zo musu a karkace duba da wasu alƙawullan da sojan da ke mulki suka yi ciki har da tsayawa takara a manyan zabukan kasar. Inji Abdul Malik Badori da ke cikin gungun fararen fulla da ke adawa.
Da reforma sir la
shi muka san arin na tun a gabanin soma taron bisa take-taken da muka lura sojojin da ke mulki na yi na makalewa kan iko. Daman sojoji sun shirya taron ne yadda zai amince da bukatansu. Don haka ba za mu taba amincewa da wannan batun ba kuma za mu bukaci gudanar da bore a wajen taron. Akalla kungiyoyi 40 ne suka rattaba hannu a yayin taron na Injamina bayan wanda ya gudana a Doha duk da jayewar da wasu suka yi cikin su har da kungiyar FACT wadda tace sojojin sun shirya taron yadda zai amince da bukatunsu. Hamid Mahmud, murya Amerika daga Agadez, Jamhuriyar Niger.
Agaida Hamid Mahmud. To har yanzu dai muna Jamhuriyar Niger din inda kungiyar kare haƙƙin jama'a da bunƙasa demokradiyya Alternative Citizen Space ta shirya wata muhawara bainar jama'a da ta haɗa ɓangarorin siyasar ƙasar domin tattauna halin da ake ciki a yau a ƙasar da nufin ɓullo da shawarorin da za su taimaka a samu mafitan matsalolin da ake fuskanta a fannoni daban-daban. Wakilin murya Amurka a Yamai, Sulaimu Mun Barma, ya aiko mana ƙarin bayani.
Shugabanci da irin nauyin da ya rataya a wuyan ma'aikanta da talakawa a Nijar, maudu'in da aka bashe kenan akan teburin da ya hada dan majalisar dokokin kasa jigo a jam'iyyar PNDS mai mulki Honorable Kallamu Tari da babban maga takardar madugar jam'iyyun hamayya Model Lumana Maman Sani Malam, a tsakiyar su masanin dokokin tsarin mulki Dr. Abubakar Ahmad Hassan. Albarkacin wannan muhawara da Alternative Espace Tuan ta shirya don neman mafitar matsalolin da ke mai da hannun agogo baya a sha'anin cigaban wannan ƙasa. Kaka Tuda Gwani mamba ne a kungiyar ta Alternative Espace Tuan.
Din jama'a sun gane da cewa duk wanda aka bashi shugabanci ko jagorancin abu dole ne zai shi cikin adalci, cikin tausayin mutane. Din jama'a al'umma sun gane wannan abun, insha Allahu abubuwa za su sake. San babu irin wannan muhawara wani lokaci shi yake kawo ake sa rudani mutane suke abin da suka dama mu. Gurin mu ba wani abu bane dan demokarciya ta karfafa.
Awai akalla biyu aka shafe ana sauraron bahasi daga shikashikan wannan muhawara tare da amsa tambayoyin waɗanda suka hallara da nufin daukan darasi. Matashin dan siyasa daga jam'iyyar NPN kishin ƙasa Yahaya Salifu Muhammad na cewa ya samu karuwa daga bayanan da ya ji a yayin wannan haduwa.
Yawanci menene yau matasa muna shiga cikin siyasa ne bisa kan bamu da ilimin siyasa, muna sa kahuwar mu ne ba mu san inda muke nan ga sa kahuwar mu ba. Kaga mu zuwa wajen irin wayanga taro yana bude mu na kai siyasar nan da muke nan ga yi mu san yadda ya kamata mu yi ta, tunda siyasa abu ne da ke son ilimi, tana son fahimta.
Haka shi ma Abubakar Mumuni na jam'iyyar Model Lumana ta ƴan adawa yace a dalilin wannan muhawara ya fahimci abubuwa da dama dangane da rawar da ya kamata ƴan ƙasa su taka wajen tafiyar da lamuran ƙasa.
Ƴan haka ci gaba da shi ina gani ya sa ma ƴan ƙasa idan su waye su san ko menene demokrasi, su san ko menene ƙasa. Ni dan Lumana ne amma ra'ina na bada shi cikin gungun iko da ake na gani, tunda yanda bazum ke ikon ƙasan nan an bar shi ya ci gaba duka Niger kwanciyar hankali zai zo cikin shi. Yana mika hannu ga zuwa ga opposition kuma yana gwadawa shi democrat ne. Opposition an ba ki hincin shi kuma kamawan ga kasa kasu kamawan kasa kuku duka ya kare, in ba kai lehin da ya kamata a bika da kaida da shari'ar kasa ba.
Yanayin da wannan muhawara ta gudana na nuna alamun bangarorin siyasar wannan kasa sun fara samun sassaucin ra'ayi idan aka kwatanta da yadda a shekarun baya dangantaka ta yi tsami a tsakanin ƴan adawa da masu mulki. A wani lokacin da ake matukar bukatar haɗin kan ƴan ƙasa domin tunkarar manyan kalubale irin su matsalar tsaro da sauransu. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumuni Barma, yanzu kuma ga shirinmu nan gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yaku makeri ne daga nan birnin Washington DC. mu ci gaba da tattaunawa ne da Malam Awal Musa Kwantakura, jami'i a hukumar VIO, akan batun yawa-yawa hatsarin a birnin Abuja. A yau za mu tashi daga inda yake cewa
rashin ba sa son su dauki nauyin da Allah ya daura musu, shi yasa ya kai mu ga haka, shi yasa ake wannan certificate da bayan fage. Kuwa ne ne Allah ya daura mu alhaki yin wannan? Su ne gwamnonin Najeriya 36 da muke da su da ministan Abuja. Lokacin da duk aka nada gona ba kokarin ya san cewa wani aiki ne ya rayata a wuyana ba, dama kai ne kake jagorantar al'ummanka. To wannan haƙi na wannan ba da lasisin tuke mota ya rataya a gwamnan kowace jiha ne, shine zai fito tsarin irin kan da yake fun abi al'umman jihansa, da mai mashin da mai keke hatta ma mai tukin baro, haƙin shi ne ya tabbatar da cewa an yi masa lasisi a ƙarƙashin kulawarsa. Amma sakamakon sakaci da su gononin mu suka yi haddashi kan shi minista na Abuja, saboda sun yi wannan ko in kula ko oho da wannan al'amarin, shi yasa ita kuma wannan hukumar kula da kiyaye hadaruka a Najeriya ta dauki wannan a matsayin cewa aikin ta ne, wanda shi kuma ba aikin ta bane, ba aikin ta bane. Mutumin da duk ya dauki aikin da ba nashi ba yake son yayi, to karshen ta ana samun matsala ake samu, kamar yanzu haka ana cikin matsala a Najeriya ta harkar tukin mota. Shigowar hukumar kiyaye hadaruka a Najeriya ya tabarbare tarbiya ta tukin mota a Najeriya. Kace ni ne na faɗa miki wannan, makarantan koyon tukin mota da ake magana, mutane nawa ne mutanen waje da suke da wannan makarantan koyon tukin mota? Ai duk jama'an su ne, su ne suke da wannan makarantan koyon tukin mota. Kuma ta yaya za a ce miki kwana 26 ne mutum shine zai yi a cewa har ya iya mota da zai iya tukawa, daga nan ya kai daga Abuja ya kai mota Maiduguri, daga Abuja ya kai mota Port Harcourt, daga Abuja ya kai mota Lagos, daga Abuja ya kai mota Sokoto, Katsina, Zamfara? Yobe tsakaninki da Allah kwana 26 shi zai sa mai tukin mota ya iya wannan? Lokacin da duka dauki lasisi ka ba mutum fa zai iya tukin mota daga nan har kasashen duniya? Wani certificate din a cikin wani makarantan a cikin laptop yake, wani makarantan a cikin mota yake, ki manta da cewa wai suna da office din ba office din ƙarya ne ba, na gaskiya bane office din. Yawancin makarantun a waya suke yi, wanda yake a waya za a yi maka komai. Tsakaninki da Allah an dauko hanyar gyara, ba dauko hanyar gyara ba. Suwa ne suka yi sakaci? Su ne gwamnoni 36 da muke da su a fadin Najeriya, saboda sun sakar da sun bar aikin cewa ba ko in kula ko oho. Mu ne za mu yi fada da su, mu muna ma jiha aiki, su kuma suna ma gwamnatin tarayya aiki. To gwamnonin sun taru sun bar musu aikin, sun yi ko oho da shi. Kin ga kullum in suka tashi suka yi bacci suka farka, abinda suka ga dama shi za su kikiro da shi, kuma dole su sa mutane su bi. Ko mai kyau ne, dama su tsarin aikin su ko mai kyau ne ko ba mara kyau bane, dole za a bi, kuma gashi nan ana bi. Yau shigowar Najeriya, shigowar Federal Reserve da hukumar kiyaye hadaruka a Najeriya ya bata tarbiyyar tukin mota a Najeriya, kice ni ne na fada. Shigowar Rosati game da cewa su dinga buga lasisi a Najeriya ya bata tarbiyyar direbobi akan hanya. Yo kana da yanci kai duk abin da kaga dama, to shi yasa kika ga cewa hadaruka suna yawaita. Kuma gaskiya ne ba a Abuja kadai ne suke yawaita ba, a fadin Najeriya ne. Duk wani abin da zaki zo a yi miki wani kame-kame cewa wai an abun nan hadari ya rage, ƙarya ne bai rage ba, ki bari yanzu nan ba cikin damana ake ba, da an faruwa ki duba ki ganin ne zaki san cewa dai ana tuki ne. Ga hanyar da muke da tagwayen hanya, muna da tagwayen hanya, muna da haya mai layi da har yanzu mutane ba san cewa me ne ake nufi da tagwayen hanya ba. Nawa ne gudun ka? Ina ne ya kamata in ka je ka rage burki? Ina ne in ka je ya kamata ka tsaya ka duba hagu da dama kafin ka tsallaka? A ina ne zaka jira ɗan makaranta su wuce? A ina zaka jira makahi su wuce? Kin ga yana daga cikin abin da ya kamata kowa ya iya kamin a bashi lasisi. Maganan ba da lasisi ba maganan zuwa aje a National ID card bane ko kuma voter card ba, magana ce ta taimakon al'umma, da in an tsaya an yi tsakani da Allah zai taimaki rayuwar al'umma. Ai sai ka ba mutum lasisi ne zai je ya hau mota, in baka bashi ba ai yana gudun kuma kada ta kama shi ko? To amma kai ka nuna mai cewa da kai wannan ba ma sai ka je ba ma kawai ranan daukan hoto ka zo ka dauke ka hoto, kai baka tabbatar da ai mota ba, kuma kai gashi ka je ka dauke hoto kuma ka bashi wannan lasisi din, ta yaya ba zai je ya hadari ba? Ta yaya ba zai buge mutum ba? Ta yaya ba za a yi hadari ba zai yawaita ba? Idan ana so a yi gyara tukunna, a dawo kowa ya cire hannun shi. Wace hukuma ne ta dace da ta yi wannan aiki? su gononin kenan ba sai sun fito daga hayyacinsu ba, domin me in ba sun fito daga hayyacinsu bane akwai matsala, sai in sun fito tukunna sun nuna wa mutane cewa
madalla. A nan ne kuma za mu dakatar da shirin har sai sabon mako idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin shi bakon namu Malam Awal Musa Kwantakura na hukumar VIO da ma wakiliyarmu Halima Abdulrauf da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Solomon Abu da ya daidaita mini sautin shirin, Baba Yakub Makeri ne ke muku sallama. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
To a gaida Baba Yakubu. Ga kaɗan daga cikin rayin da masu sauraro kan turo mana ta email. Saƙonmu na farko ya fito ne daga Malam Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe, ya ce salam biyoye Hausa, don Allah ku bani dama da na nuna damuwata akan matakin da gwamnatin ƙasarmu Najeriya ta ɗauka akan ƙungiyar ASU. Na yi mata kishiya akan ƙungiyar ASU sun tsaya kai da fata wajen neman haƙƙinsu, amma ya kamata ku duba ƙoƙarin da wannan malaman jami'o'i suka yi na tsayawa tsayin daka wajen inganta tarbiyyar yaranmu. Amma rana tsaka za ku saka musu da wannan, amma ba komai, Allah yana tare da mai gaskiya. Daga ƙarshe ina addu'ar ya Allah ya ba mu shugabanni na gari masu kishinmu da ƙaunar ci gabanmu. Sako na gaba ya fito ne daga Ado Salati Goma ga Annabi Rijau, ya ce gwamnatin jihar mu ta Neja, don girman Allah da manzansa, ki tallafa ma waɗanda ruwan sama ya rusawa mahallai a jihar mu ta Neja. Indai ba kina so su rasa matsugunai ba ne, domin wallahi Allah ne kaɗai ya san iya adadin yawan mutanen da ke kwana a masallatan garin Murjau saboda rushewar gidajensu. Salam BOA, ku ba mu dama mu kira ga 'yan uwanmu manoma, musamman a wannan lokaci da aka fara girbar amfanin gonakai a nan ƙasarmu Nijar, cewa yana da kyau kuma ya dace a tattali cimakar da aka noma, a guji almubazzaranci idan kunne ya ji gangar jiki ta tsira. Daga ƙarshe muna addu'ar Allah ya sa abin da muka noma mai amfani ne a gare mu. Sako daga Sanusi Maɗatai da Magaram da Isuhu Maɗatai da Magaram da Iliyasu Yakubu Digawa da Yakubu Mai Aski Badaraka. Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a taƙaice.
Hafiz, a takaice, ya kalla mutane 12 sun rasa rayukansu yayin da wasu biyu suke cikin mawuyacin hali bayan da wata motar safara ta kama da wuta a birnin Nashik na jihar Maharashtra da ke yammacin India a yau Asabar, kamar yadda wani jami'in 'yan sanda ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Reuters. Ana kula da mutane fiye da 30 da suka sami raunuka a wani karamin asibiti, yayin da kuma aka shiga bincike kan musabbabin hatsarin, a cewar wani jami'in sojin 'yan sanda na Nashik, kimanin kilomita 190 daga Mumbai, babban birnin kasuwanci na India. A kasar Ireland, mutane 7 suka mutu a wata fashewa da ta auku a wani gidan mai da ke gundumar Donegal da ke arewa maso yammacin kasar, a cewar 'yan sanda a yau Asabar. Rundunar 'yan sandan Garda Siyoshina ta ce an kwantar da mutane 8 a asibiti, a yayin da ake ci gaba da neman mutanen da lamarin ya rutsa da su a wajen da fashewar ta auku. Hukumar Kare Haƙƙin Bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta kada ƙuri'a da rata kallilan a jiya Juma'a, ta amincewa da tsawaita aikin wani kwamitin ƙwararru da aka dora wa alhakin binciken yanayin haƙƙin bil'adama a ƙasar Habasha da yaƙi ya daidaita da ƙarin shekara ɗaya. An amince da ƙudurin da ƙungiyar tarayyar Turai ta gabatar ne bayan ya sami rinjayen ƙuri'u 21. To sai dai kuma ƙasashe 19 suka kada ƙuri'ar ƙin amincewa da shi, ciki har da dukkan ƙasashen nahiyar Afirka da ke cikin kwamitin na kare haƙƙin bil'adama, idan ka ɗebe ƙasar Malawi da bata halarci taron ba, da kuma wasu ƙasashe 6. Wata wuta ta tashi sakamakon tarwa tsayuwar wata mota mai ɗauke da bam a kan babbar gadar da ta haɗa Crimea da Rasha da ta mamaye yanki a shekara ta 2014. Moscow ta faɗa ba tare da gaugawar zargin Ukraine ba. Gadar ta mota da jirgin ƙasa da aka gina ta bisa umarnin shugaban Rasha Vladimir Putin aka kuma ƙaddamar da ita a shekara ta 2018, ita ce babbar mahaɗar zirga-zirgar sojin Rasha da ke yaƙi a Ukraine, musamman a kudu da kuma tsallakar da sojoji.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu. Idan Allah ya kai ma shirinmu na dare, wato 9:30 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za ku ji mu ɗauke da wani shirin. Yanzu a madadin Murtala Faruku Sanyinna wanda ya tayani gabatar da shirin da Solomon Abu wanda ya daidaita mana sauti da kuma ba da umarni da ba injiniyar mu ta yanzu Zainab. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.